إحنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna isar da sai har sallama zuwa gare ku ƴan uwa da ke wannan TV ta labarai ta Giran TV na Bamfire da kuma radio da kuma waɗanda suke kewaye da nan da kuma duk inda sautin ma yake kai. Fatan ana cikin koshin lafiya. Yau muna juma'a ne wanda ya daidai da 20 ga watan Rabi'in al-Awwal hijriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekarar 1442 wanda ya dace da 6 ne ga watan 11 miladiya 2020. Kamar da masu kan duka ranar Juma'a daga karfe 8 ko ince 9 muna zuwa nan don gabatar da muhadara idan Allah ya yarda kuma ya ba mu iko. A satin da ya gabata malaya mun bayani akan abin da shahi ad-difa'u anillahi ta'ala wa rasulihi wa al-islam. Yau malam zai muni bayani a kan da shafi at-tafsir. Ina fatan Allah shi malam jagoranci Allah ya ƙara fahimta da fasaha da kuma muwafaqa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am at-tafsir malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينقوى مسلمين قودي والله سبحانه وتعالى wanda ya bamu iko da dama muka hadu da ku a wannan lokaci mai albarka a gidan wannan TV na Bonfere mai albarka wanda mun saba gabatar da karatu daga karfe 9 zuwa 10 na safe idan Allah ya bamu iko a kowane sati. To satin da ya gabata mun tattauna akan wato ad-difa anillahi ta'ala wa rasulihi alayhi afdalu salati wa atammu taslim wa ad-din al-islami wato bada kariya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma addinin musulunci kungurungum gaba daya. A yau za mu tattauna akan mawdu'in at-tafkir wanda yake nufin wato zurfafa tunani. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba daya. Kafin mu shiga cikin mawdu'in mu gadangadan za mu yi shimfiɗa akan mawdu'in da ya gabata domin akwai abubuwa da ya kamata mu danci akan sa kafin mu huce. Na farko wato shine akan ayoyi guda biyu da muka kawo. Aya ta farko ita ce wato wanda muka yi fada wato walau karihal kafirun. Idan muka duba a cikin alqur'ani mai girma walau karihal kafirun shine ke gabatar walau kariha almushrikun, kuma wannan ya zo a cikin surori guda biyu, suratul tauba da kuma wato suratul saff. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أتكن سورة الصف أتكن سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم سنن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تنكم تشين سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله بأتي ويأبى الله با والله متم نوره متم نوره كوكما والله متم نوره أكوي كراءة غدابيو إمو كديبا إمام حفص دا إمام حمزة دا إمام الكسائي دا إمام خلف دا إمام ابن كثير سنكرن تا متم نوره ولو كره الكافرون تنكم متم نوره متم نوره abin da yasa mun ni kawo wannan saboda cewa wani lokaci zaka iske wani dalibi zai gabatar da mushrikuna akan kafiruna amma kaida da nake son in bayar don saboda dalibai su fahimci wannan da kyau shine cewa a lokacin da ayoyi za su zo masu kama da juna ana son dalibi ya kalli wato alaka tsakankanin harufa domin harufa na hijaiya muna da harufa a ba ta sa har zuwa ya to idan ya zama to harafi wanda yake gabata an gane ko da wanda zai zo na farko da na biyu sai ka dibi alaka shin cikin huruful hijaiya ko ba haka ba wanne ne na farko wanne ne na ƙarshe in daidai huruful hijaiya suke to shine malaman har da alqur'ani suke kira ala tartibi huruf alhija kenan daidai irin yadda huruful hija suke in kuma ya zo sabani ala aksi huruful hija bari in bada misali don saboda mutum ya fahimta misali waraw karihal kafiruna ya gabace waraw karihal mushrikuna kuma a cikin tsarin huruful hijaiya sai an kawo kafun lamun sannan a ce mimun ina fata an fahimci misali kuma ala ghairi tartibi huruful hija a cikin suratul baqara wato ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun sannan akwai wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun to kaga na farko wala yuqbalu minha shafa'a an fara da shi shin ko wala yuqbalu minha adlun sannan kuma adl kenan shinun ta gabaci mi ta gabaci ainun ko a cikin huruful hijaiya domin an ce sinun shinun sadun dadun ta'un va'un aynun amma can na gaba sai an kace wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun to kaga ainun nan ita gabaci shinu kenan yazo ala khilafi tartibi huruf alhija wannan na bada shi ne saboda dalibai su abin nan abu na biyu aya wanda muka kawo a cikin suratul ahzab innal ladina yu'duna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban 'azima mun kace lu'inu fid dunya wal akhirah to lu'inu fid dunya wal akhirah shi ne cikin suratul nur ba yana cikin suratul ahzab ba an gali ko innal ladina yarmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat lu'inu fi al dunya wal akhirah wadanda suke jefa jifa wato abinna al mu'minat mu'minna al ghafilat wadanda suke rabkana nubu sama abinda ake zance akan shi babu su aikata ba irin yadda aka zargi mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummul mu'minin aisha radiyallahu anha cewa tayi zina Allah ya ci ya tsini ma wadannan mutane kaga duk mutumin da yake da wannan aqida to in bai bari ba yana daga cikin wadanda suka yi nisa daga rahmar Allah kuma in bai tuba ba ya ƙara yin cigaban mai rijiya Allah ya muna tsari amma a cikin suratul ahzab sai Allah ya ce wadanda suke cutar da Allah da manzonsa la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu kaga da sai nan sai an kace lu'in tal bustancin tuba ma Allah ya kawo damirin sa ko sunan sa an gane ko amma da an kace la'anahumullah kai tsaye aka kawo sunan to menene hikimar a ilimin balaga to can saboda bus cancanci ba ma a kawo suna Allah sai an kace lu'inu fid dunya wal akhirah ko kuma saboda shi fa'il kin sananni na to amma an kace la'anahumullahu fid dunya wal akhirah na an kawo sunan Allah saboda a nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya tsini musu bai daukar shakka sannan kuma Allah ba ya tsoron su nan shine hikmata izharul fa'il daga cikin hikmomi wadanda malamai suka fada wallahu ta'ala a'lam sai qadiyya ta karshe cikin shimfidar mu kafin mu shiga cikin mawdu'in musabo shine cewa waɗansu daga cikin mutane suna ganin cewa ai bai dace ba a ce za a yi difa'i ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuskure ne su da kafa hujja da wata aya da take cikin suratul hijr da Allah yake cewa inna kafainaka almustahzi'in ma'ana mun isar maka mun ishe ka ga waɗanda suke yi maka izgili kenan tunda Allah ya isar masa babu buƙatar mu sai mun yi difa'i ga manzo ina fata an fahimci to wannan sai ya zama to kuskuren fahimta ne in kuma mutun yayi da gangan shi ya sani a'a nan Allah ya isar mishi kamar wannan isnadi ne kuma wato kuma yana buƙatar akwai wasita akwai lokacin da fa'il yake da wasita ma'ana Allah ya isar manzon shi kuma mu'minai suna da tasu rawa wanda za su taka a ciki kamar da inda Allah yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu mun ka sabkar da alqur'ani kuma mu za mu tsare shi to Allah zai tsare shi amma kuma sai sanya asbab ya tsare shi ta hanyar rubutu marubuta ya tsare shi ta hanyar karatu ba a yin kuskure a tsira ina fata abinci ya tsare shi ta hanyar wato ajiye shi a cikin zukata mahaddata alqur'ani to kaga Allah ya tsare shi amma kuma ya sanya sababi ina fata abinci kenan kariya ga annabi akwai asbab waɗanda kuma don su Allah ya saka su daga ciki shine Allah subhanahu wataala ya sanya mu'minai su yi kariya ga annabin su ba wai kawai ba saboda jin tsoro ina fata an fahimci ne saboda abubuwan da suke faruwa kasashe ne masu karfin tattalin arziki masu karfin makamai suke yin wadansu abubuwa kamar abin da ya faru a kwanakin baya a kasar Faransa na shugaban kasar Faransa da wasu ƴan jarida da wani abu to kaga wani sai ta to Allah ya ce ya san annabin shi to kuma kun me za ku yi a'a ba annabi kariya daga cikin asbabu kuma waɗanda Allah ya saka shine mu'minai su yi tsayi kamar yadda Allah ya faɗa wajen jihadi ولو شاء الله لانتصر منهم دا الله ياسو دا شي دا كانش زي هلكت دا كافرين اما saboda ولكن ليبلوا بعضكم ببعض الله yana son ya jirabi sashin ku da sashi daga wadanda zasu tsayawa su yi jihadi wadanda zasu tsaya ba addinin sa wadanda zasu yi kaza sannan da Allah subhanahu wataala yace wadanda suke cutar da manzo an gane ko suke cutar da Allah da manzon sa sai ce la'anahum Allah Allah ya la'ance su to wadanda kuma Allah ya la'anta to kuma ma mutane zasu la'ance su ina fata an fahimci domin ya ce ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in kafirai suna da la'ana ta Allah an gane ko wal mala'ika da ta mala'iku wan nas da ma ta mutane sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ajma'in gaba daya to sai malamai suka ce to nan an ce wan nasi ajma'in shin dukkan mutane za su tsine musu alhali kuma mutum bai tsine ba kansa ina fata an fahimci wadansu malamai suka tafi ce a'a wan nasi ajma'in su kafirai suna tsine ma juna wa junan su kina sai ta zama to wan nasi ajma'in a nan duniya waɗansu malamai suke a'a a lahira ne za su tsine ma juna kowa sai ya tsine ma kansa kuma ya tsine ma wani domin Allah subhanahu wataala yake cewa wato adkhulu fi ummin qad khalat min qablikum min aljinni wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kaga kowace al'umma ta shiga lokacin da duk wata al'umma ta shiga za su tsine ma ƴar uwarta kinan za su tsine ma juna shine wannasi ajma'in ba amuni makhsus ba amuni baqin ala umumihi والله تعالى اعلم تو wannan abinda zai iya fada kinan sannan kuma musulmi suna iya bada kariya ta duk matsayin da Allah ya basu ta hanyar kafafin yada labarai ta hanyar tattalin arziki ta hanyar iyakokin su ta hanyar duk mulkin su ta hanyar ilimin da Allah ya baka na addini ko na duniya zaka iya bada kariya da gaskiya da nuna hakikanin abinda yake faruwa ba tare da ta'addanci ba kashe wanda bai je bai gani ba da abin da ya kama da haka
kamar da yadda yau kana yanzu
kenan eh kamar yadda yau kana yanzu ina fata an fahimce ta kowace hanya muna da makami ina fata an fahimce ni kowace hanya ta kowane fanni muke mu'amala da kafirai muna da damar da zamu nuna musu tunda sun ci zarafin annabin mu to mu bamu da alaka da mutumin da yake cin zarafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bamu da bukata zuwa gare shi domin ranar tashi alkiyama za a yi ta ta kari annabi kake so ko kafirai kana son ka tashi tare da annabi to ka zama tare da annabi ka tsaya akan tafarkin sa kuma ka ba tafarkin sa kariya duniya in ka lahira kina an san matsayin ka amma ka ce a'a kai baka son annabi duniya lahira kake son annabi kaga wannan ya zan abinda ba zai taba yiwuwa ba Allah ya gane da mu gaskiya ya babu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon san ta duniya da lahira to a yanzu sai mu shigo cikin maudu'in mu duk da mun dan yi muqaddima ka dan yi tsawo kadan amma sha'ani ne na karatu dole wannan lokacin sai an yi haka
a
shi hada ta annabi shirfida shirfida akan maudu'in mu wancan wanda ya gabata ba wannan ba kalima ta at-tafkir tana nufin tunani ta samo asali ne daga fi'ili nafakara yafkiru fikran wato min babi daraba yadribu wato fa'ala yaf'ilu fakara yafkiru sannan wani lokaci ana cewa afkara yufkiru kenan yayi tunani sannan kuma wani lokaci wato afkara yufkiru ifkaran ana cewa fakkara yufakkiru tafkiran idza balagha fi at-tafkir sannan wani lokaci ana cewa iftakara yaftakiru iftikaran kenan yayi tunani ina fata an fahimce ni to an kace al-fikru shine tunani al-fakru wani lokaci ana nufin damuwa kenan in kace laysa li fi hadha al-amri fakrun la laysa li haja wala ubali bihi banda bukata amma in kace al-fikru shine tunani kuma al-fikratu tunani sannan in kace al-fikra da alif an gane ko an ka kara alif shi ma tunani bambancin su zaka iske wani lokaci wajen tsayawa ba a iya fahimtar bambanci domin in kace al-fikra kaga kamar ta'un ta kuma wato ha'un dama ta'ul marbuta idan za a tsaya akan ta ko da yaushe a cikin karatu ko a cikin larabci ha'un ake mayar da ita amma an kace al-fikra fikra alif ne alif wadda take mai kamar ya'un an gane ko wadda take tare da fifa iya kuma su baya inji masu karatu so jam'in fikra sai a ce fikrat a ƙara alif wa ta mulhaqun bi jam'i muannath salim domin bai da muzakkar haqiqi an gane ko tunda ya an ce al-fikru ba wai nu muzakkar akwai wanda ake gani sai a ce to fikrat mulhaq bi jam'i muannath salim sannan ka ce fikrayat kaga jam'i ne shi ko wancan na fikra mai alif dan mu bambanta abinda ake nufi da al-fikr shine tunani sun ka ce i'malul aqli mutun wato ya aikatar da hankalinsa an gane ko wato i'malul aqli fi ma'lumin mutun ya aikatar da hankalinsa li yatawassal fi ma'lumin ga abin da yana da sani a kansa li yatawassala ila wato majhulin ko kuma tartibu dhihni li umurin kwakwalwa ta tsara da wadansu al'amurra li yatawassala ila majhulin ko ila halliha dan ya kai zuwa ga warware wannan abu ko ya kai ga warware abin da bai kai ga sanin hakikanin sa ba hissiyan aw ma'nawiyan abin nan wanda ake gani ne ko wanda ba a gani ko wanda ake gani to shine ake kira at-tafkir tunani ina fata an fahimce ni to wannan kalma ta at-tafkir ta zo cikin al-Qur'ani ta zo cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kaga tafakkara wato yatafakkaruna suke tunani ijalatul fikr tunanin su yana kai yana kawowa taraddudul qalb wal fikr tunani yana kai yana kawowa kan wadansu al'amura ina fata an fahimci akwai hadisi wanda yake yana abin nan yana cikin sahih na Ibn Hibban kamar yadda malaman hadisi suka faɗa cewa wata rana manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi matarsa Aisha cewa shin kina yi mini izini in bauta ma ubangiji na to kaga wannan yana daga cikin abin da ke nuna kyakkyawar mu'amala tsakanin miji da mata kaga ibada ce zai yi amma da yake nafila ce sai ya nemi izini gare ta ina fata an fahimce ni kaga dan saboda bi wani lokaci in kana son mutum ya karbi ra'ayinka kada ka nuna mai ni adda yuka ni adda nama domin in kai ya haka nan shi ma to cikin al'amarin da yake da yuka da nama zai yi zai hana ka yawa sai kace babu matsala ina son ka kusa da ni kuma ina son ka ina son abin da ke wato faranta ma da rai kenan dan haka bazan hana ka ba tunda ina son ka kusa da ni kuma ina ban son abin da zai bakanta ma da rai ina son abin da ke faranta ma da rai kenan ma'ana tunda kana son ibada bazan hana ka ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tashi yana sallah yana sallah har zuwa lokacin karshen dare sai yana kuka riwaya ta zo yana kuka sai da wato ya kamar hawayen da ke zuba suka jike an gane ko suka jika abin da gemanyarsa ko gemunsa an gane ko bayan haka kuma hatta balla wato hujrahu wurin da yake sujada ko dan ramin da yake ciki sai da yayi wato abin da ya jika da hawayi ina fata an fahimci ni ala ayyati hal dai hatta balla al-ard a wata riwaya sai da abin nan ya jika kasar da yake sujada a kansa bayan haka sai Bilal ya zo al-fijri yayi kusa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa lokacin sallah ya matso ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka har ya tambaye shi ya za a yi kana kuka alhali Allah ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce afala akunu abdan shakura shin bazan zaman tubawa mai gode ma Allah ba ina fata an fahimci ne akan irin baiwar da Allah subhanahu wataala ya yi min ina fata an fahimci ne kamar kuma riwaya da take zuwa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ibada har sai da kafafunsa suka kumbura ko dugadugansa suka kumbura aka tambaye shi ya za a yi kana wannan an gafarta maka zunubanka yake cewa bazan kasance bawa mai godiya ba ashe ya kamata ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yake cewa Bilal nuzilat alayya al-laylata ayatin a wata riwaya al-aya an sabkan mini da wadansu ayoyi ko an sabkan mini da al-aya to ya an kace al-ayat ayoyi tunda inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar zuwa can karshen ayoyin ayoyina to amma riwaya da take cewa al-aya kaga ta zama to mi kamar aya guda kaga hadisi sai a ce to kai kaga ni musamman wadanda ke so su yi suka ga hadisi ina fata an fahimci to in mun ka dauke ta ayatan aya nan nakira ce littanwi'i akwai lokacin da suna yake zuwa nakira amma yana nuhin nau'uka daban-daban ina fata an fahimci nau'uka wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wato wa jannatin kaga sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samaa wa jannatin kaga ya kawo ta aljanna sannan kuma abin nan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum san sabiquni ila maghfiratin min rabbikum atfi suratul hadid wa jannatin nan ku wasari'u ku wata qira'a sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard san ku wa jannatin 'arduha ka 'ardi as-samai wal ard kaga da ya kawo shi a matsayin mufrad amma lokaci kuma sai ya ce aljanna wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan innal muttaqina fi jannatin yatami wa nahar kaga nahar kin ya kashi na kira amma yana nufin jami don ba korama guda take cikin aljanna ba an gane ko fiha anharun min ma'in ghairi atin narwan ma koramu ne wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu kaga ni ko nagiya ma koramu ne ba korama guda ba wa anharun min khamri wato wa anharun min laban nunu wa anharun min khamrin ladatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa ashe koramu ne akwai ba korama guda ba ce anan abin da muke son mu ce dan an ce ayatin ba shike nuna aya guda ba wani lokaci ana nufin annakiratu litanwi kenan da riwaya da take ayatin da take da wanda take al-ayat duka ma'anar su suna iya hadiwa su zaman to guda sai yace wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha kai son mutumin da wasu na cewa bodi ya tabbata wasu na cewa rafi ne a cikin jahannama duk da yake asarkin malamai sun ce wanda yake nufin wailun wani rafi ne a cikin jahannama bai inganta ba amma wailun kalima ce ta nuna azaba da kaito an gane ko da tausayi liman qara'aha ga wanda ya karanta wadannan ayoyin walam yatafakkar fiha kuma bai yi tunani ba game da al'amarin wadannan ayoyi ina fata an fahimce ni a wata riwaya wadda take riwaya ce da'ifiya suka ce wailun liman lakaha baina fakkaihi walam yata'ammal fiha wailun kalmar azaba ta tabbata liman lakaha ga wanda ya motsar da kamar laka ya tauna ko ya motsar da bakin shi baina fakkai ya karanta wadannan ayoyin tsakanin fakkai rufin baki na sama da na kasa an gane ko walam yata'ammal fiha bai zarfafa tunani ba a cikin wadannan ayoyin imamu zamakhshari da yazo a cikin al-kashaf sai ya ce walam yata'ammalha wa ruwiya shi ma ya kawo shi da sighatut tamrid domin an ce ruwiya an ruwaito sighatut tamrid ce a wajen malaman hadisi in an ruwaito wane ne ya ruwaito din kaga ba a kawo shi ba kaga ya nuna hadisin to sai ce walam yata'ammalha shi bai kawo walam yata'ammal fiha ba tana yiwa wajen daukowar duk da yake hadisi ne da'ifi wannan kamar wannan lafazin da'ifi ne lafazin ba wai hadisin da'ifi ba domin walam yatafakkar fiha ya inganta kadiba cikin silsilatul ahadith as-sahiha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya nuna wannan hadisin ya inganta ina fata ana fahimta ta kenan sai zamanto wani lokaci sanadin hadisi ne abba inganta ba guda ba hadisin ne abba ifi ba shi yasa sai an bambanta hadal hadith da'if wa hadal hadith sanaduhu da'if eh an ce wannan hadisi da'ifi ne kenan dukkan hanyoyin da zo bai inganta ba kuma ko an hada su in ma suna da hanyoyi daban-daban bai inganta ba amma an ce sanaduhu da'if tana yiwa wanga sanadin nan yake da'ifi amma ta wata hanya kuma ya inganta yana daga cikin abinda dalibai ba sa ganewa sai kaga wani hadisi ya inganta ta wata fuska dalibin ya zabure ce a'a ai hadisin wani malami ya ce da'ifi na shi ko fuska guda ce ya sani to kaga wannan qusur al-ilmi ne Allah ya mana mai kyau to Imam Az-Zabakhshari mai al-Kashaf wanda a cikin aqida ce ta Mu'tazila malamai ba sa aiki da aqidar sa domin gurbatatta aqida ce amma wajen balaga malamai suna sakan masa akan ra'ayin da bai saba ma aqida ba ina fata an fahimce duk da yake malami ne mai jidi da kansa ban sani ba babu lokaci balle mu kawo baitukan sa game da tafsirin sa da yayi inda tafasira fi dunya bila adadin da kuma abiyata da yayi na suka ga mazhabobi na fiqh wanda yake cewa wato in yas'aluni an mazhabi lam abuh bihi ukattimuhu fakitmanuhu liya ahsan wanda yake so zai koma ya ci gaba ko kuma randa Allah ya bamu iko zamu dauko wadannan baitukan mu yi bayanin su akan mazhabobi na malaman tafsiri da irin aqidodin su da manhajin su domin ka fahimci yadda littattafai suke tafiya kafin kai amfani da su ko kafin kai aiki da su to wannan kidan bayanin kalimata at-tafkir a cikin yaren larabci da cikin kuma alqur'ani mai girma mun bada misali da kuma cikin hadisai mun bada misali a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu sai mu tafi zuwa ga nau'uka na tafkir malamai suna tattauna cewa nau'uka na tafkiri suna da yawa kamar akwai abinda ake kirma at-taqsim wajen malaman usulul fiqh da kuma malaman balagha akwai at-taqsim an-naqis akwai at-taqsim al-kamil at-taqsim an-naqis shine ka rarraba abu amma sai ka rago wani abu to wannan ba cikakke na wani wato a ilmance ana iya samun kuskure domin yanzu misali in zai tashi raba abu in bana son nayi kuskure sai in ce muna da jiha guda shida ba jiha ta Nijar kullum ba jiha a larabce wato muna da sama muna da ƙasa muna da gabas muna da yamma muna da kudu muna da arewa to kaga wannan in ni taqsim shi ake kira taqsimus sahih wato al-istiqra'u tam amma in ce an-naqis ni ce gabas da yamma kudu da arewa ban ka sama da ƙasa ba kaga wannan naqis ne to shine zaka ga taqsim akwai kuma i'tibarat mukhtalifa in an tashi kakkasa abu musamman a ilmanci zaka iske wanga zai kalli wannan mahanga wannan zai kalli wannan mahanga wannan zai kalli wannan mahanga shi yasa kada ka kuskurantar da mutum idan akwai mahangar da ya duba lokacin da zai raba abu shi yasa wani ake bada labarin shi tarifa ce daga cikin tara'if kamar kissa mai ban dariya kuwa an kace mai wit divisé par deux wit takwas ko in an raba ta biyu ko ba shine divisé par deux ba na'am yace to dividing in ji masu english yace ça dépend yace ya danganta daga lokacin da aka raba ta yace in an ka raba ta an gane ko da horizontal man da vertical man yace in an raba ta da tsaye yace to za ta bada uku masu kallo juna yace in an raba ta a tsakiya ko za ta bada jiwo guda biyu to shine ake cewa at-taqsimul i'tibari to in mun tashi rarraba tunani kamar akwai i'tibarat kaseera amma za mu dauki guda uku daga cikin waɗannan malamai suka kawo na farko shine wato as-sahih da al-batil at-tafkir as-sahih da at-tafkir al-batil shine tafkir ingantacce tunani ingantacce da kuma tunani wanda yake ba ingantacce ba duk tunanin da ya saba ma aya ta al-qur'ani karara ko ya saba ma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko tunanin da ya saba ma ka'idodi na shari'a tabbatattu to wannan tunani wanda yake batil amma duk tunanin da bai saba musu ba to wannan babu matsala shi yasa idan aka samu nufi ingantacce aka samu tunani za a duba a gani shin tunanin nan bai tsakaro da shi ba idan ya tsakaro da shi ko nawaye za a ji masa abin sa ko malami ne ko ba malami bane ko specialist ne ko ba specialist bane sai abu na biyu at-tafkiru at-tatwiri an gane ko da at-tafkiru al-jamid at-tafkiru at-tatwiri shine tunani na kai ga abu gaba an gane ko da at-tafkiru al-jamid tunani wanda yake zamanin wuri daya akwai mutumin da tunanin sa na ci gaba ne akwai mutumin da tunanin sa tsaye yake wuri daya akwai wanda ma tunanin sa yana iya ja da baya to ko a cikin kowane ilimi zaka iske ana iya samun wannan ko cikin al'amura yanzu misali idan muka duba malaman usulul fiqh suna cewa ijtihadi mujtahid kamar a samu mujtahid a cikin shari'a daga ƙarni na hudu mujtahid ya kai ba a samu mujtahid wasu daga cikin malamai suna da wannan ra'ayi ka duba cikin abin nan نشر البنود على مراكز السعود للتاجنين أصول الفقه الفية تيتا شناطقة أنغانيكو العلوي وندي ييتا يانونا ياسي أكوان الرأي شيخ محمد الأمين الشنقيطي ديزوت كن تفسير انسا رحمه الله ورحم الله الجميع أتكن سورة محمد كو سورة القتال ياكا ونن مسألة يانونا ونن باقت كيابني دومين مي دومين ana iya samun mujtahid a kowane asr daga cikin rasul ina fata an fahimci to duk da yake mujtahidin an kakkasa su Sheikh Usman bin Fodio ya kakkasa mujtahidin kaso daban-daban to in dai mujtahid mutlaq ne suka ce babu to wannan ba zai taba yiwuwa ba domin Sheikh Usman bin Fodio ya nuna cewa akwai wato mujtahid muafsil mujtahid wanda ya aza mazhaba to kaga wannan mazhabobi guda hudu su yanzu ba a samu wani mujtahid wanda zai kare wata mazhaba akwai mujtahid wanda yake mufarri' wanda zai dauko kaidodi ya kara akan abinda mazhabobi suka zo ba mu'assil bane ina fata an fahimci sannan kuma akwai mujtahid wanda yake murajjah wanda zai rajjaha wani ra'ayi akan wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyin malamai to in sun ce mutlaqan na mun ka dauke wadancan to shikenan lallai ba a yi wa a ce babu mujtahidi domin shari'a za ta tsaya haka malaman lugha su ma suna da irin at-tafkir al-jamid a tan farko sai an ka ce shi'r ya an ce shi'r waƙe wanda aka rawaito daga larabawa tunda asalin larabcin nagari yana kauyi shi yasa littafansi da kaga lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yaro an kai shi kauye wajen rimi saboda can ake samun yanayi wanda bai da kyau can mutum yake iya tashi da dabi'o'i nagari saboda birni yaudara da dubara da tuta ta yi yawa can ake samun iska wanda za a shaka nagari can kuma mutum zai tashi da yare da kalmomi yanzu wanda ya rayu kauye zai iya gaya maka kalmomi da dama wanda baka san su ba kai a nan birni ba amfani da su ko a yanzu zamanin nan ba su rayuwa a kauye sun fi sanin kalmomi yanzu misali in ka ce wani mi a sunan bokiti da Hausa sai ki maka bokiti bokiti kuma English ne bucket ina fatan fice ni in ka ce so faransanci da amma in ka ce lajiga shine asalin sunan sa ina fatan an fice to haka ne a cikin koriyar in ka duba kuma zaka iya samun wannan sai ka iske asalin kalma ba san sunan ta ba yanzu misali a cikin yaren zabarmaci in ka tambaye sunan taga da zabarmaci sai mutum yake maka senator senator ba sunanta bane faransanci ne aka dauko sunanta da zabarmaci na asali sai wanda suka zauna kauye takwara suke ce mata ina fata an fahimci ni to kaga irin wannan wato bincike ne wanda yake da alaka da yare to sai suka ce daga karni hudu suma ba a samun wani shi'rul muwallidin ko almuwalladin in an ce almuwallidin li'annahum yuwalliduna alkalimat almuwalladin li'annahum wato wulidu fi albiya al-arabiyya an aihe su a cikin wurin da ake abin nan yaren larabci sai suka ce daga karni hudu ba a istishhadi da kuma zancen su saboda lokacin nan akwai almuwallidin mutane sun shiga musulunci daban-daban ba su iya larabci ba sai malamai suke cewa wannan ra'ayin musamman majma' al-lugha al-qahira yake cewa wannan tunanin bai yi ba domin mi domin kowane zamani yana da malamai ba a shike nuna na zamani ya rena na gaba ba kamar yadda suke cewa abul ala al-ma'arri yana cewa wa inni wa in kuntul akhir zamanahu la atim bima lam tastati'hu al-awa'id idan koda na kasance ni mutun ne wanda yazo a bayan wadansu ma'ana na baya baya to zan zo da abin da mutane farko ba su zo da shi ba sai wani yaro yace da shi to wadancan na farko sun kawo harafi 28 daga awa zuwa ya kara mun harafi guda kissa shi suke kawo ba mutum ingancin ta ba kaga ba zai iya karawa ba amma kuma wannan ba shi ke nuni ba zai iya kawo abin da ba za su iya kawo ba domin ba dole bane sai cikin harufa ɗaya na yake iya kawo abin da ba su kawo ba a yana iya shiga wani wuri ya kawo abin da ba su kawo ba almuhimmu dai mazma al-lugha al-qahira suka ce al-lugha ka'inul hayy shi ita lugha kamar wani abu ne mutum mai rayuwa kenan kal ka'inul hayy kenan wato in aka ce lugha za ta tsaya bakin su wani to kenan yaren mutuwa zai yi dan haka karbar ra'ayi sun tafi cewa yanzu ana iya karbar kiyasi da ra'ayi na kowa shi yasa yanzu suke da wato abinda ake cewa at-ta'rib shine kalmomin da ba na larabci ba kuma ana bukatar a saka su cikin larabci ya za a yi a saka su kaga akwai abubuwan da alqur'ani ya faɗa wanda asalin su ba na larabawa ne misali sunayen bani isra'ila da suka gabata saura ai ba yaren larabci bane amma ya sa su ciki kenan at-ta'rib za a zauna ai bincike a ga yadda za a sa kalma a cikin larabci domin ta dace da yaren larabci kaga in ka dauki musiqa music kaga ne kalma ce wadda asalin ta daga ba daga larabci take ba amma aka dauko ta aka sanya ta sannan ai ta'ribin ta akwai wani dalibi a kulliyatu da'wa al-islamiyya yayi daurul majami' fi ta'rib yadda ake majami' al-lughawiyya wadanda yadda ya kamata su sanya kalma a cikin yaren larabci to kaga wannan shi ma tafkir ne jamid to shi sa zaka samu mutane masu tunani na al-jamid jumud suriki akwai kuma wadanda su kullun tunanin su at-tatwif kawai a ci gaba to sai malamu suka ce a'a tabbata akan ra'ayinka ba laifi bane daukar ra'ayi sabo ka kara ba ra'ayi bane ba aibi bane amma bi shurut ya zaman to bai saba ma shari'a ba muntada al-islami akwai wani malami da ya bincike na littafin sunansa as-sabit wal mutaghayyir abinda tabbatacce yake baya bukatar kari sallar azhar ba ta bukatar kari tabbatata ce la'asar ba ta bukatar kari wal mutaghayyir da abinda yake canzawa yana bukatar kari mun yi makaranta aji dai ko aji biyu sai aka yau da gobe dalibai suna karuwa me ya kamata mu yi a kara me yasa za mu kara saboda muna da bukata kuma shari'a bata hana mu ba abu ne mai kyau to sai ka bambanta tsakanin abinda kaga wannan mawdu'i ne wanda ya kamata a ce an yi bincike kan shi ko an yi rubutu ko wata rana in Allah ya ba mu iko mu yi karatu kan shi abinda ba a yadda ba a ƙara a cikin shari'a da abinda kana da damar da shari'a ta baka dama aka ƙara abu na uku cikin at-tafkir sai abin su kira at-tafkir taqsim kinsa al-ali an gane ko da kuma wato at-tafkiru naqid da at-tafkir al-ali in anti at-tafkiru naqid tunani wanda yake bambantawa domin kalima ta naqada yanqudu naqdan kenan naqada fa'ala yaf'ilu an gane ko mislu daraba yadribu naqada ay mayyiza bayna al-ashya shine ya bambanta tsakankanin abubuwa shi yasa ake kiran kritik kritik shine wato naqad mun taba bayani kan wata muhadara kan wannan shine cewa kritik kuma ba ta tsaya ka nuna mummuna abu ba kawai saboda mun dauki kawai da an ce za a kritike mutum za a nuna aibin sa a a dauko mai kyau a dauko mara kyau a duba a gani daidai suke ko wani daga cikin su yafi yawa shine kritik asalin ta to at-tafkirun naqid shine tafkir wanda yake yana iya bambance abubuwa sannan kuma akwai at-tafkir al-ali al-mekaniki mekaniki shi ma daga mekaniki ne tafkir ka ba al-ali na ala wanda kawai yana tafiya ne kamar na'ura yanzu kaga kamar computer in an yi programming dinta ko program haka nan suke tafiya ita yadda an ka ana ta ba ta iya karawa ba ta iya rigewa babban bambanci tsakanin dan adam da na'ura shine at-tafkiru naqid da at-tafkir al-ali al-mekaniki dan adam yana iya tsayayi tunani wani lokaci ya yadda lokaci bai yadda ba amma ita na'ura an kai programming kinta haka nan za ta tafiya chap 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 ba ta sabawa shi yasa duk yadda aka so a wadatu da dan adam a cikin aiki ba zai taba yiwuwa ba domin robo yana iya kuskure amma dan adam shi ke iya ragewa ko ya ƙara shi yasa na'u yanzu motocin da aka yi a duniya waɗanda suke tuka kansu suna da matsaloli domin akwai lokacin da na'ura take samun matsala sai ayi accident amma dan adam shi ya sanya taka burki yayi kaza yayi kaza duk da yake ita an bata wasu ka'idodi ana iya a saba ma ka'idodin sai a haukatar da wannan na'ura a yi banda kamar masu sata ta internet a duniya za ka ce za su bugar da na'ura su doki abin da suke bukata to shi at-tafkir an-naqid an gane ko da at-tafkir al-ali al-mekaniki cikin kowane irin tsari na rayuwa za ka iya ganin su shi yasa yanzu za mu ta yi akan asbabul khata fi at-tafkir za mu kawo ba'dul asbab sannan sai mu je zuwa ga at-tatbiq wal amsila dalilan da ke sa mutum ya yi kuskure a cikin tunaninsa akwai abubuwa da dama amma za mu ba da wasu daga cikinsu saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba abu na farko shi ne a tajzi'a shi ne kararrabe abubuwa yanzu misali babban kuskure mu in za mu karatu wata mas'ala ko a tafsiri ko a hadisi ko a cikin wani ilimi daga cikin ilimin mukka sai mu ɗauki wani yanki sai mu bar wani yanki kaga yanzu mu'tazila sai sun ka dauki ayatul wa'id ayoyin da ke nuna mutum in yayi sako kawai wuta zashi sai sun ka bar ayatul wa'ad su ko almurji'a sai sun ka dauki ayatul wa'ad kamar ma'ana mutum rahama Allah tarin jayi fushin sa duk da yake haka nan ne akwai na soshi haka amma ba shi ke nuna kai ta kanda baka san tsammanin zaka shiga aljanna ahli sunna da kuka suka hada ayatul wa'ad wal wa'id suka ce duka za mu yi aiki da su inda ya kamata ayi aiki da wa'ad ayi inda ya kamata ayi aiki da al wa'id ayi aiki da al wa'id na fatan fice to duk lokacin da mutum zai zo ko tafsirin alqur'ani akwai aya da tana bukatar ayoyin da za su fassara ta kaje ka fassara aya ita kadai ka tafi abunka kaga dole a samu matsaloli ina fata an fahimce ni to kaga wannan ana bukatar mutum yayi iya kokari yaga yadda zai yi mas'ala in hadisi yana bukatar hadisi biyu ko uku da sharhohi da wasu abubuwa ka hada sannan ka fitar da tunani guda mas'ala ta fiqhu ka karanta wannan mazhaba da wannan mazhaba ka kalli dalilai sannan ka fitar da ra'ayi guda kai amfani da ka'idodi na ilmi abu na biyu wanda ke sa kuskure na ilimi at-tawfiq adamu at-tawfiq duk ilimi yana bukatar a san inda aka cira to shi annabawa ilimin su daga wajen wayeki daga wajen Allah walakin ni rasulun min rabbil alamin amma yanzu zaka iske mutun yana wa'azi ko zai rubuta littafi ko bincike ana bukatar al-masadir sai ka iske mutun kawai yana ta rubutu babu wani master kan abin ya koma kamar fira domin ana bukatar ina ne ka cira to wannan ko meye dalilan ka waye ke tare da kai ko waye saba maka ina fata an fahimce ni daga cikin abin da ke sa mutum yayi kuskure a cikin tunaninsa shine al-afkaru sabiqa ya zamanto kana da abin da ka riga kai imani da shi kenan ba wai matsala ce zaka neman ma dalilai ba da ka duba ka gani wanne ne a'a kai da ma akwai bangaren da kake in an tuma an wado an tankada an raira ya kai dai kana nan akan wannan tunaninka daga cikin abin da ke kawo wannan matsala ta tunani shine wato ghalabatu shahawat shawa ta rinjaye ka domin mutane dun na duniya me yasa aka hada alƙari maka shi shari'a saboda son kan shi zai rinjaye shi ina fata an fahimci ni shi yasa aka hada kai maka kanka hukunci domin in dai zaka maka kanka hukunci to ai kanka ka sani to in ka ci haka zaka yi to kuma kowa kai ne ya sani shi yasa dole in za a yi mutane hukunci sai an samu mutumin da bai nan bai nan shi yake iya gani amma wadannan duk cikin rijiya suke babu mai gani abin da a waje sannan kuma sai akwai ghalabatu shubuhat shubuhoyi su zo su shiga nan na dole sai malamai a zo da abu nan wanga zo yi kama da wannan sai su rikice in ba wanda adda wato zurfin tunani ba ba zai iya bambanta wa tsakankanin su ba ina fata an fahimci ni kaga sai kai tunani mai tsawo sannan ka samu mafita in an samu shubuha shi yasa in shubuha ta zo sai malamai shi yasa kaga malamai su suna tsaye ayoyin da ake ganin kamar akwai shubuhar da za a faɗa su yi raddi akai su yi littattafai mun ta bayani kan wannan abin nan hadisai ma hakan ga ka'idodi na shari'a haka gashi ne shi yasa kullum an kawo shubuha mutane suke tashi yin kariya ga Allah subhanahu wataala da kariya da aqida ingantatta ta sunna da kariya ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke cewa babu hadisai kariya ga shari'ar musulunci wanda suke ganin shari'ar musulunci bata cika ba ko ko an riga an wuce ta ya kamata a samu wata shari'a ga sunan dai tunani daban-daban aikin malamai su yi tsaye kan waɗannan shubuhohi su yi raddi akan su kuma ana tayi kuma ba za a bari ba domin na Allah ba zai kare ba na fata an fahimce ni daga cikin abin da ke sawar mutum ya samu kuskure a cikin tunaninsa shine i'tiqadul isma tunanin cewa mutum baya kuskure wannan babban hatsari ne ga mutum in kai yi tunanin in ba annabawa ba annabawa ma an yi sabani kan matsalolin su shin suna yin kuskure ko ko ba sa yin kuskure akwai hashawiyya wanda suka ce annabawa suna yin har shirka ko su fita daga cikin addinin musulunci wannan ra'ayi mummunan ra'ayi ne kafirci ne sannan akwai wanda suka ganin annabawa suna ba sa aikata wato munanan laifuffuka kuma ba sa aikata karara wanda suka ne a'a annabawan lokaci suna yin su yi karamin kuskure kamar laman abubuwan da basu wuce taka kana sun karya wanda da adamin ya aikata su wanda shine kuma ra'ayin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa ya rinjaye cewa kananan zunubai wanda ba abin da suna iya zuwa su wuce tunda kullu ibn adam khata ko ni dan adam yana yin kuskure to wallahu ta'ala a'lam to yanzu kaga ɗan shi a cikin suka ce dukkan a'immun su masumai ne ba sa yin kuskure to kaga daga nan da suka ce a imma su ba sa yin kuskure suka yi ta ɗibo waɗansu abubuwa komai a danganta shi zuwa ga al-imamul ma'sum al-imamul ma'sum sun dauke isma sun basu to haka in kana karanta littafin wani mutum ko ko kana da wani malami wanda yake burge ka ina fata an fice ni a'a al-qur'ani shine ba kuskure a cikin sa don Allah ba ya kuskure hadisi in ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu kuskure a cikin sa sai dai kai tana ba ka fahimce shi ba amma ra'ayi na wata mazhaba duk malaman mazhaba guda hudu babu ma'sumi cikin su babu kuma wani malami ko abin nan ko wani sahabi wanda an ma'sumi shi yasa abin da ake danganta zuwa ga sahabbai ko ya zaman to gaskiya ne sun aikata su ba ma'sumai bane ko ya zaman to ƙarya akai musu babu kuma wani malami wanda zamu cewa ma'sumi ne kamar yadda wani yayi littafi ya sanya masa suna Akhta Ibn Taymiyyah kurakurai Ibn Taymiyyah to ai babu ce Ibn Taymiyyah baya yin kuskure ba dan mu dauke shi annabi ba misali ina fata an fahimce ni kuma tana yiwa ma wani abin da kace kuskure tana yiwa bai ma yin kuskuren ba to yana da kyau ɗalibi ilimi duk littafin da zaka karanta in dai ba Qur'ani bane da hadisi wanda suka inganta to tana yawa a samu kuskure duk mazhabar da kake bi yana yawa a samu kuskure a cikin ta domin tunanin dan adam ne ina fata an fice ni duk wani abin nan ra'ayi da ka dauka ko littafi da zaka dauka kada ka tsatsan bani ba a samu kuskure a cikin wannan littafin dan ba al-Qur'ani bane to wannan i'tiqadul isma shi yasa wani in ya rudu da malami sai ka ga yana ganin kamar malamin baya yin kuskure ko ko in ya rudu da kansa ma shi kanshi sai ga shi na ganin kamar shi ma'sumi ne duk ra'ayin da ya kawo daidai ne to kai ko ya za a yi kai ka zama to kai ma'sumi ne kai ma kana yake kuskure shi yasa in kaga kai kuskure ka fito ba ka yi bayani cewa abu kaza da nan fada kuskure ne ga daidai to sai ni kai ba ma'sumi bane amma sai ka mutum shi ya ba kanshi isma ya kuskurantar da duk malamai shi ya yi da duk malamai suna kuskure amma shi bai yadda yana yin kuskure ba to kaga wannan ai babu mafita sannan idan kuma in malami yayi kuskure ɗaya ko biyu ko abin da ya kama da haka shi a watsar da shi a zubar da shi to kai da ba ma'sumi ba in ka da kai ba ma'sumi ba to kai ma in kai kuskure ɗaya ko biyu a watsar da kai da da'awarka gaba daya to waɗannan suna daga cikin akhta asbab al-khata fi at-tafkir abubuwan da ke sawa suna da yawa akwai ɗaya daga cikin malaman Libya ya yi akhta'ut tafkir mun taɓa bayani kan su al-warqat cikin littafi na bahasi da sauran malamai da suka yi rubuce-rubuce akan wannan suna nuna ga hanyoyin da ake bi wani lokaci dan adam sai shi kuskure a cikin tunaninsa yanzu saboda lokacin mu na hararen mu ko ba haka ba bamu da lokaci mai yawa yanzu zamu zo a cikin at-tatbiq wato ba da misalai a cikin al-ulumul islamiyya da ulumu waɗanda ba na musulunci ba kuskure a cikin tunani da irin tunani wanda yake aljamit misali mu zo a cikin ilimin mukan musulunci muna da ulumul ala muna da ulumul naql ilimomi in za a kasa su gida biyu babban kaso kenan ulumul ala al'ala shine abin aiki ko wani ilimi yana da ka'idodi tafsiri yana da ka'idodi shine ake kira usulut tafsir hadisi yana da ka'idodi shine ake cewa ulumul hadis ko mustalahul hadis an gane ko fiqh yana da usulul fiqh balaga tana da ka'idodi nahwu ka'idodi sarf ka'idodi to wanda bai da waɗannan ulumul ala idan matsala ta taso ya zai yi kaga bai san yadda zai yi ba to shi yasa ɗalibai ilimi sai su karanta fiqh da lugha kawai su san fassara da tattafai amma ba su da ulumul ala ilimi su sai ya zamanto ilimi ne wanda yake bai da tatwiri domin bai da kadbai ya gane wanne ne mai kyau wanne ne ba mai kyau ba wanne ya kamata in dauka wanne ya kamata in bari kuma in ka dauki wannan to menene dalilin ka na daukar sa saboda rashin ulumul ala to wanda sai sa ilimi yayi dumudi wanda ya san kaidodi in yazo iske matsala zai tattauna akan ta kuma ya kawo dalilan malamai kaga dole ya tsere ma ko ka fi shi shekaru cikin karatu shi ko zai fi ka gane inda karatu ya dosa to ka karanta misali tafsirin jalalain ko ka karanta duk tafsirin da kake so ko na Ibn Jarir da Tabari ko na Ibn Kathir da za ka karanta jalalain tun farko har karshe ko tafsirin Ibn Kathir ko abin da ya kama da haka tun farko har karshe kai ba tafsiri ne kake yi ba kai fassara abin da Ibn Kathir ne ya rubuta kake yi domin baka da tacewa ciki amma da zaka dauki ayar kawo ra'ayukan malamai ka nuna cewa ga ra'ayin da yafi ko ko ra'ayukan ba su ci karo da juna ba to nan ka zama mufassir hadisi dan ka karanta duk littafin hadisin duniya gaba ɗaya ka kafka fassara ba muhaddis kake ba domin baka gane wani hadisi ne ya inganta wanne ne bai inganta ba fiqh da ka karanta duk littafin fiqh na duniya ba za ka zama cikakken faqih ba domin me domin baka san ka'idodin fiqh baka dauki wani ra'ayi yafi karfi wanne ne abai da karfi ko da a cikin mazhaba guda in an samu maganganu daban-daban tunda cikin mazhaba daya ana iya samun maganganu daban-daban ka diba cikin mukhtasar sai ka ji ya ce taraddud ka san kalmar ta taraddud ta nufin kai da kawo amma malaman mu na zauri sai su ce wato taraddudun dai mu malamai ma'ana malamai sun yi maganganu da dama ko kaulani zai ce an yi magana biyu ko aqwalu akwai maganganu daban-daban ina fata ko cikin mazhaba daya to ya za a yi can cikin mazhaba akwai mazhaban maliki misali akwai magana biyu ko uku ko hudu can akwai magana shafi'iyya kaza to in suka kai maganganu goma ko sha biyar in babu ka'ida ya za a yi a zabi ra'ayin da an mafi dacewa ko ya za a yi a gane ra'ayukan su ci karo da juna ba shi kan shi ilimin na ulumul ala ya kamata kai muqarana domin ilmu usulut tafsir akwai ka'idodin da an yi sabani akan su wanda ra'ayi ne yafi ilmu alhadis akwai ka'idodin da an yi sabani wanne ne yafi ilmu usulul fiqh akwai ka'idodin da an yi sabani wanne ne yafi kadiba cikin almuhaddab fi ilmi usulul fiqh almuqaran na ustad doktor Abdul Karim An-Namla ya kawo ra'ayuka an yi sabani ga ra'ayin da yafi ga dalilai ina fata mun ce ne haka ilimin balaga akwai ka'idodin da an yi sabani haka ilimin nahwu kadiba al-insaf fi masail al-khilaf na Imam al-Anbari akwai mas'alolin da an yi sabani wanne ne yafi qadaya sarfiyya zaka iske sarfu akwai inda akai sabani qadaya lughawiyya ilmin lugha akwai ka'idodin da an yi sabani wani ra'ayi ne amma fi dacewa kada ka tsaya ga ra'ayin da dai ka sani baka san na wani ba a'a ka karanta na wani din ka san shi ka san kuskuren da ke ciki don kai bayani akan ilimi ba wai ka rike kai abin da dai ka sani ba kuma ka ce na wani kuskure na yana yiwa in an zo wajen bada dalilai da tattaunawa ya kasance ra'ayinka ba shine mafi dacewa ba to kaga dole na mutum ya karanta wannan kuma kai shumuliya ka karanta ilimi in zaka bada mas'ala in akwai ayoyi da hadisi da maganganun malamai ka kawo amma idan ya zamanto bangare guda zaka kallo kaga za a samu matsala shi yasa Ibnul Jawzi a cikin littafinsa Talbis Iblis yake kawowar yadda shaitan yake yaudaran mutane sai ya zo ya sa malamin ilmul qira'at masalan kawai ya karanta ilmul qira'at ya san aujuhu ya komi amma bai san kumbukin shari'a ko mutum ya zo wajen zuwa karatun abin nan ilimi na hadisi ta fice ne ya san ruwata da komi amma bai isar da masala guda ta fiqh haka ilimin fiqh mutum yazo karanta usulul fiqh bai karanta masalolin na fiqh ba gashi da ka'idodi amma bai san yadda za a yi kiki su ba ina fata an fice da abin da yake kama da haka to duka irin waɗannan ababe ne ko abubuwa ne waɗanda zaka ci shidan ya yaudare mutum ya fi ya nemi wani ilimi shi kadai ko ya ba wani bangare muhimmanci yayi watsi da waɗansu bangarori wanda hatsari ne ga mai neman ilimi ya tsaya akan wato abu guda ya doge akan shi ya dage akan shi ya ce zo akan wannan zai aiki ina fata an fice haka da ya dauko su fanni fanni da ilimi mai so ya koma cikin wani littafi na talbis iblis an gane ko to wannan shine misalin da zan bayar akan at-tafkir game da ilimin mukka na musulunci shi ma a gurguje ne sai ilimin mukka na duniya an fara nuna min lokacin mu ya matso insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu yi shimfida mu gabatar da yadda kuskure ke cikin ilimin mukka na duniya a cikin tunani musamman ilimi na siyasa da addini da kuma abin da ya shafi ilimin tarbiyya wanda muke bayarwa misali kurakuran da za su iya zuwa a ciki da kuma misali ilimi na kafafen yaɗa labarai media abin da ya shafi kafafen yaɗa labarai kamar ilmuka da muke karantarwa a makarantunmu kamar kuma misali ilimin falsafa da ilimin filosofi wato kuskure da ke ciki na tunani da ilimin likitanci da dai sauransu za mu ba da misalai don ɗalibai su gane da ilimin tarihi da ilimin geografiya irin wasu kurakurai da akwai a cikin waɗannan ilimummuka waɗanda ya kamata a ce mun gyara su an nuna mini lokacinmu ya ƙare malam sai a yi muna addu'a mu yi tawassuli da wannan ibada da muka gabatar muna fatan Allah subhanahu wataala ya abinda muka faɗa da mantu daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
نعم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ننزل مداكتا مدرس اياكم استرانا تو اذا الله كرم رزق زمزم مو كده ان شاء الله نزامي توصل دون عباده مي صلاه الى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كما بيقول الدعاء الله دائما بقدرتهم غباده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله منا روقك بما استمك مع دين المسلمين بعلمهم وبدينهم وشاوره ورنس وملكهم وقدرتهم wanda karfin jikin su ko tsawon yana sai Allah ya taimake su
amin
Allah muna roƙon ka wasu su kama addinin musulunci zaban ƙasa in masu tsiriwa ne suka ilimin ka na gaibi ka sani Allah ka tsire da su
amin
in ba masu tsiriwa ne Allah ka maida musu annisa a kansu
amin
Allah mu hasan zama lafiya a ƙasar mu da inda suke Allah ka taimake su
amin
ka mana matsala Allah ka tsire da su mu masu tsiriwa ne Allah ka maida musu annisa a kansu
amin
Allah za ka yi da muka wasanta lokaci kana Allah muna roƙon ka za a mana shugaba na kware mai adalci mai son musulunci mai kishin talakawan shi mai kishin al'ummar shi
amin
allahumma izil islam wal muslimin
wa
izil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin
amin
bana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab
amin
rabbana innaka jami'u an-nas liyawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad
amin
rabbana sirf 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama
amin
rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
amin
اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين